Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Maryam da Safina Tiyawa, da karfin mu muke
sosai ma sosai.
Yawa, to ba sai gabatar haka bare da na fada muku.
Maryam Bashir Bugaji da Safina Tsada su dangi,
sai ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
A makon da ya gabata mun faro magana akan matsalar safarar mutane daga kasar su zuwa wata kasa da niyyar samun ingantacciyar rayuwa, musamman daga bangaren kasashen mu. Shin akwai ayyukan da zamu iya yi a gida ba tare da mun ketare ba?
Warin ku akwai ayyukan dama, akwai sana'o'i da zama ga sana, kasuwanci wurin aka ce kasuwanci ga sana, ko ko noma rani, za ka gani ga wuraren noma rani da ya kamata mutum ya yi noma. Ni yanzu misali wanga in na samu aka ce ma na samu nan garkanin kawan gane mai, sai in ta yi noma rani mana, saboda akwai abubuwan da a samu kuɗi dan lokaci kaɗan watan gabi da bayan damana.
To shi ma dan iya fadar yan kadan yayi akan maganar dai lamarin na safarar mutane, za kuma mu karanto wasu amsoshin da kuka aika a tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
To zamu faro shirin ne da karashin jankunnan da dan iya ya ƙara jaddadawa ne game da safarar mutane.
A wurin sana'ar dan iya yau nayi ta zaman jira, yana zuwa nace dan uwa yau fa ina ta zaman jiran ka tun karfe 9, yace na ikara ai yau gida na miƙe kafa kawai ina ta hira saboda in girmama wasu abokai na da suka kawo min ziyara. Nace to ni dai kam yau na biyo ka ne don mu karkare maganar da muka fara akan safara, wanda yanzu ma har na lura abin ya tashi daga kan yara, saboda yadda masu harkar ke kallanta a matsayin bar hanyar tara nera, duk ko da irin hadarin da ake jefa waɗanda ake safarar tasu karara. Shine fa nake ma ta tambayar anya ko gwamnatoci da sauran mahukunta suna daukan mataki game da wannan lalura, ko kuwa dai sun bar al'umar da haƙƙin su ke wuyan su ne ana yi musu wasan kura. Dan yace a gaskiyar magana na ikar wannan batu fa akwai abin takeici, a ce yau dan adam ne aka mai da shi wata hajar kasuwanci, kuma gwamnatoci da mahukunta na gani ake jefa al'umar ta cikin irin wannan kunci, kuma har ma ka ji ana ta yada yaudarar yayewa mutanen da ake wahalar wannan talauci. Bayan koko na dan kasa yana da cikakken yanci, gwamnatin kasar shi ta kare mai dukkanin harkoki da ka iya ja a ci mai mutunci, amma saboda wasu jami'ai da mahukunta sun faye sakaci, wasu kuma sun saba da harkar nan ta cin hancin da kan kawo ha'in, sai su zauna suna gani ana wannan mummunar harka mai kama da ta'addanci, sabo kawai da waɗanda ke wannan harka sun saba kawo musu toshiyar baki ko kuma ince cin hanci. Nace gaskiya dan iya wannan sakaci na mahukuntan kasashen mu shine ma ke jawo mana wannan mummunar barna, ba kuma ma wai a Nigeria ko Niger kadai ba, har ma da sauran makwabtan kasashen da muke da fahimtar juna. Dan ko duk da irin wannan fahimta tsakanin kasashen fa, ita wannan safara ta mutane na kawo barazana, kuma jami'an tsaron mu na kallo sun gaza taimaka mana. Shi yasa ma wasu ke ganin rashin daukar matakin tattaki wuce wannan matsala tun da rana shike jefa kasashen mu cikin irin wannan fitina musamman ma dai ganin yadda aka bar wasu tsiraru na yi wa marasa galihun cikin mu juyin waina don haka dai akwai bukatar dukkanin masu ruwa da tsaki su daina yi ma wannan lamari rikon sakaina idan ma ya so su samu lokacin da za su tattauna in kuma ba haka ba ƴan kasa za su ci gaba da zargin mahukuntan da ci ma wannan kasa amana
to mun gode dan iya yanzu kuma sai mu je ga shafin da muka muku tambaya na Facebook da Twitter inda muka ce ta yaya kuke ganin ya kamata a ƙara matsakaimi wajen hana safarar mutane a kasashen mu
Sakon farko daga Shafi'u Bala yace ya kamata kasashe su hada gwiwa kan matsalar sace-sacen mutane kamar yadda suka hada gwiwa wajen yakan ta'addanci da in ta'adda. Bayan haka mu ma mutane sai mun zama a farke kullum kan shige da ficen jama'a musamman lokutan zuwa makaranta a cikin unguwannin mu. Saboda sai ana da bayani kan abu sannan za a iya maganin sa. Kuma shi hannu daya baya daukar jinka. Jami'an tsaro dai ba sa iya magance wannan matsalar ba tare da bayanan sirri ba daga gare mu mu mutane.
Sai Baffa Suleiman na fada yace yi wa duk wani wanda aka kama da wannan aikin hukunci babu sani babu sabo ne kadai zai kawo ƙarshen safarar mutane a kasashen mu.
Sai Sagir Sa'ad Bulkacuwa yace yau da gobe gaskiya sai gwamnati ta tashi tsaye wajen hukunta duk wanda aka same shi da hannu wajen safarar mutane amma mu ma mutane ya kamata mu zama masu kula da kanmu sosai domin wasu gaskiya akwai sakaci.
Sai Isiyaku Hamza Gogori yace assalamu alaikum filin yau da gobe ya kamata gwamnati ta kafa doka mai tsanani ga duk wanda aka samu da hannu wajen safarar mutane su kuma iyaye su kara kula da motsin ƴaƴan su.
Sai Sadu Sa'idu Daura yace yau da gobe kun zama hantsi leka gidan kowa yin hukunci mai tsanani ga masu safarar mutane kamar wata haja zai taimaka a kawo ƙarshen wannan safarar mutane bugu da ƙari mahukuntan mu na Afrika ya kamata su sama wa jama'a aikin yi don dogaro da kansu zai taimaka wa a kawo ƙarshen safarar mutane don mafi yawancin masu wannan sana'a rashin aikin yi ne ke sa su haka.
Sai Abdulaziz Adamu Fira yace gaskiya VOA wannan babbar magana ce dakile safarar mutane a yankunan mu masu safarar suna amfani da talauci wajen jin hankalin iyaye da su ba da ƴaƴan su akai su turai don a samar musu da ingantaccen rayuwa a zahiri kuma ba haka bane daga ƙarshe sai su bige da bauta ko kuma karuwanci mafita a dakile talauci a cikin al'umma kasashen mu kawai.
Sai Ibrahim Iromo Daki Awe yace yau da gobe ta hanyar nuna ba sani ba sabo ko da waye ne aka kama a masa hukunci mai tsanani har ma da na kisa ko a kwace duk dukiyar da ya mallaka ko ta mallaka ya koma faskare da gertai.
Sai Adamu Muhammad Dan Bojuwa yace yau da gobe ta hanyar dakile cin hanci da rashawa domin rashin gaskiya ne ke kawo haka uwa uba kuma gwamnati ta yaki talauci domin shi yake haifar da komai idan babu talauci al'umma ba za su dinga safarar yara ba Allah ya sa mu dace.
Sai Malama Sa'adama Tarciro ma mai turare Dumjiya Niger da kuma Aisha matar Hassan bin Muhammad suka ce salam shirin yau da gobe hakika idan ana so a kawo ƙarshen safarar dan adam a kasashen mu na Afrika to hakika ya zama wajibi shugabannin kasashen mu na Afrika su samar da wata doka ga duk wanda aka kama da laifin safarar wani idan aka yi haka insha Allah wannan dabi'a ta safarar mutane za ta rauka.
Sai Salifu Bukar Tamsuwa Niger yace assalamu alaikum yau da gobe hakika akwai hanyoyi na hana safarar mutane kamar kafa kwamiti na musamman na tsaro akan wannan matsalar da sauran abubuwa na tsaro. Allah ya mana ƙarshen wannan matsalar safarar mutane a duniya baki daya. Ku tashi lafiya ma'aikatan VOA Hausa.
Sai Muzammil Adamu Jibril yace salam yau da gobe. Yace hanyar guda daya ce gwamnati ta samar wa waɗannan mutane sana'o'i da za su ke yi suna samun dan abin kalaci. Wannan ita ce kawai mafita a gani na.
Sai Muhammad Dan Dattijo yace yau da gobe ikon Allah ko shakka babu wannan matsala ce da ta addabi duniya a halin yanzu. Kuma ya zama dole hukumomi su dauki matakin shawo kan wannan matsala. Shawara ta ita ce a samar da wani tsauran hukunci ga duk wanda aka same shi da hannu akan safarar mutane da sunan za a saba musu aiki domin da haka suke fakewa haka kuma gwamnatoci su zage damtse don kyautata rayuwar al'ummar su domin rashin aikin yi yana taka muhimmiyar rawa wajen yin safarar mutane zuwa kasashen ture dan adam yana da daraja ya kamata a mutunta shi a duk inda yake Allah ya kyauta.
Sai Aliyu Adamu Turabu yace yau da gobe ikon Allah hakika wannan matsala ce wadda ta zama ruwan dare a Najeriya hanya daya ce kawai nake ganin za a bi don magance wannan matsalar a sama wa matasa aikin yi a tashi lafiya yau da gobe
sai kuma ɗan dakandas yace samar wa dimbin mata da matasa abin yi da kuma wayar da kan al'umma wajen sanin girman laifin abin da suke yi
Sai Adamu Gida da Sintalin Progress yace a inganta harkar tsaron musamman wajen shige da ficin kasashen Afrika.
Idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @kbashir01 yace ya kamata a matsa kaimi ta bangaren aiwatar da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama yana safarar bil adama.
Sai @bashir01 yace hanyar da ya kamata a bi wajen rage safarar mutane ita ce samar da aikin yi ga matasa domin talauci ne ke haddasa wannan danyen aiki.
Sai daga ƙarshe @abdulaziz fira yace hanya ɗaya ce a samar da ayyukan yi a ƙasashen mu.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. To bisa wannan batu na safarar mutane ga karashin tattaunawar da wakilin mu Yusuf Abdullahi yayi daga Niger tare da Hajiya Halima Salmai ta kungiyar yaki da gallazawa mata da yara
da kuma wani matashi Ali na Melaya ɗaya daga cikin wanda ya taba zuwa cirani wasu kasashe Yusuf ya tsaya ne a daidai wannan tambayar
wasu na cewa kamar ku ƴan cirani idan ma kun je wasu kasashen wajen neman kuɗin kuna shiga abinda bai shafe ku kamar akwai shiga shar ba shanu da kuke yi kuna katsalanda a cikin harkokin da suka shafi kasa
hakika na wannan akwai warai ku akwai mutanen murdama wanda zo sun taba sa abin da kai su kuma ta murdama sun ga sai ga sun san ƴan gari abin da ƴan kasa ga sai su yi to kuma ƴan kasa nan sun kasa da wani abu sai ya samu ba su tsaya gare shi mutanen nan sai abin shaya wanda babu safa ba san sauka ba abuwa na wannan na sha ganin wannan ka ubangiji na Allah ka mana sauki kawai eh amma mu ya kamata mu dage mu tsaya kasashen mu bida kuma gwamnati mu su taimaka mana mai taimako da kamata su yi musu gurama da za mu yi mu ci gaba kasashen mu ci gaba
a nan Niger ma akwai ayyuka wataƙila ko da gwamnati ba ta tallafa muku ba ba za ku rasa abubuwan da za ku yi ba
nan a nan ware ku akwai ayyuka da dama akwai sana'o'i da dama ga suna kasuwanci wurin me aka ce kasuwanci ga suna ko ko noma rani za ka gani ga wuraren noma rani da kamata mutum ya yi noma ni yanzu misali wanga in na samu aka ce mana samu nan garkanin tsawon gane mai sai in ta yi noma rani mana saboda akwai abubuwan a samu kuɗi dan lokaci kalan watan gabi da bayan damala in ka kai aikin noma rani wallahi Allah kudin da ka samu ba ɗan kaɗan na
amma ko da wani ya baka wannan shawara sai ka ce a sai an baka tallafi
eh to an ban da shi ba dole sai an ban tallafi ba eh in ban da dole sai na nemi tallafi idan an ka bani tallafi kenan ni kokarin zan yi dagiya zan yi abin nan da an ka bani shehito har in samu riba
nagode malani hajiya dazu kuna kwatanta cewa abin da ya kamata a yi domin cokan wannan matsala shine shirya babban taro ko forum shin wani irin taro kamar idan taron ma za a shirya shi da wadawane ne ya kamata a ce an tattara a cikin taro
to shi taro zai kasu har hudu ko biyar ayi shi jaja abinda muke so can mutane kaman inda aka san mafi yawa ana samun al'umma wuri kaza ga cikin irin halin su ne su yi irin wannan a kawo mutane ayi hira da su saboda dan naji ba dole bane in tabbata amma in naji na gani dole na yarda da abinda ake ciki ka gane mu a Niger sai a zo gungun masana ne ƴan takarda a zo a ga mu ayi magana shikenan a rubuta a zo ayi karanta ƴan tele su zo su dauka shikenan an kare an binne an barzanci abin da mutanen da abin da ya shafa da su ya kamata a tattauna da su ya kamata a zo ayi forum kin a san wai menene yake sa haka nan wata hanya za a bi wata menene mafita a zo ayi da su su san da lalle kuma a dauki alƙawari kuma a cika shi su san da lalle
saboda mafi yawa na dauka alƙawarin kuma ba a cikawa
ba a cika shi ma kaga babban matsala ce a gaskiya history ko mata nan da kake ji history mu an ce an ba da tallafi wallahi Hajiya bai zo gare mu ba wadan radio ne
ko kuma su ce abinda ake kwatanta cewa an ba su ba haka bane
ba haka nan bane to ka gani wannan matsala
to nan me ya kamata a ce ita gwamnati ta yi
ita gwamnati ka sai ita ma dai kamar mun ce ita ma karamin ƙarhi gare ta amma kai zaman to kullun an ba da fuska ga wani kana jira wani ya baka kaga Allah ya bamu dukiya ta hilaye Allah ya bamu dukiya ta al'umma Allah ya bamu dukiya ta masana iyakal gwalgwado to amma abu guda wallahi mu ragwagi ne
ba masu aiki
sai kaga wani wuri gashi da ruwa da komi kadiba Isa dai ka gani mutane na kwanta da kaya wa'ansu ne a tsamanin ka wasu kasashe suna da wuri kamar Isa ba ai abin mamaki ba
mafi wa baki ne ɗan wasu kasashe ma ke
su suke zuwa su aiki
wurin noman rani anan
to ga mu da hilaye kuma hallo abu guda mun zo mun raina mun mai da diyan mu ragwagi da yaro yayi lakwal ko baye wata kirki ko bai je ba ko ina ka mai da shi kwami yana zama sai dai dogon zama da shan shayi
amma nan baki gani ba dora wa ku iyaye laifin a ce laifin ku ne watakila
ba iya kowa ma yana da nashi wuni ka gane inda kama aka ci gaba da siyasar kunti za a zo a bada gandari a bada hilaye mutane a zo ai dai yanzu ka gani hili musamman na zo yau a yamma na yanke hili na fara noma gobe wani zai zo ci hilin kakana ne ko kibiya ko kuma je shari'a to amma aka ce hili na gwamnati ne idan baka amfani da shi wani zo ya amfani da shi kaga abin zai tasiri amma in aka ce za a zo a tsaya ana tece ku ce bisa hili ko ku ana tece ku ce bisa wayansu abubuwa can daban gari zai waye kowa ya ci gaba mummuna ai ita siyasa ba gabaki ba take kukan an faɗi a aikata to mu siyasan mu in ka diba cikin kashi 100% in ce maka 100% ta magana baki ce a zo a tuhumi juna amma juna wulakanci a yaudari juna ai komi da komi shikenan ni dai bukata ta tabiya ba ta aikata wani abun kware bane to mu so muke yanzu ai siyasa ta aiki zunzurutu taimaka ma
zahiri
a taimaka ma kasa ba mu san yanzu a zo kawai ko kai magana sai ka aikata
na'am to anan kamar banji kun ambaci rawar da ya kamata a ce sarakan gargajiya da malaman addinai za su iya takawa watakila domin sauƙaƙa wannan al'amarin
saraki suna yi malamai suna yi amma ka san yanzu da harkar decentralization kin su wa'anga an rage musu ƙari ba kamar irin na da
ƙarfin iko
basu da ƙarfin iko akwai inda saraki suna da kuɗi suna da dukiya suna da komai idan sun yi magana ba ta tashi
tila sa'ai kuma
ai tila sa'ai amma mu na su ma kamar su da talakan jerin su gura kuma basu da ƙari yanzu in baka misali sai kai da sarki ku yi ai shari'a sarki ya yanke shari'a ka zo kaga dan siyasa a warware ta an shayin ta anija kenan ka gani basu da ƙarhin da lalle za su yi ikon al'ummas daga ƙasa akwai wasu abubuwa da ke sa cikas to su ma saraki ina abin ga su ma ya kamata su yi zamana su tattauna basu kai irin wannan halaye su ma su kira gwamnati ai forum su shaida ma al'umma ai kahin gwamnati ta zo kahin ikon nasara ya zo kahin mulkin mallaka ya zo saraki suna kenan dan mi ba a ba su muhimmancin su
amma wasu na zargin cewa sarakan gargajiya da malamai addinai su ne suka kada daraja su ta hanyar shiga harkokin da suka shafi siyasa ko kuma kwadayi na abin duniya
to wannan halin dan adam ne halin dan adam ne amma yanda nace maka su ma suna cikin talauci kamar mu mutane ganin suke tallaka kai iya matalaka yanzu mu gani muke gwamnati ke arziki gwamnati ke da dukiyar duniya gaba ɗaya kenan abinda gwamnati ta hudu ya zama yau sai kaga ƙarya ana ganin ta gata ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya saboda ga bangaren gwamnati ta yi ka gani inda bambanci abin yake
mallam Ali me zaka faɗa kafin daga ƙarshe kafin mu rufe wannan shirin
to abin da zan faɗa a gaskiya sai in ce dai zan ba matasa shawara duk kamata su kan makansu kuma a daina harin gaba wani ya ta ya samu kaza ni ma sai na ta can kowa da inda yake da ruwansa mu tsaya gida mu kokari Allah ya kama muna gwamnati ita ma ta yi kokari ta kama matasanta saboda yau an ce gwamnati waye gwamnati matasa su ne gwamnati da mu na yan siyasa ga amfani mu ta tura musu mota tashi ta bar mu da hayaki babu haka ba eh saboda sai lokaci siyasa ya tashi mu na ka zo a ta kira mu ta zo mu ta tabi mu ta sauransu eh shawara zan bada ubangijin Allah taimake mu ba mu sa'a da rabo Allah kare mu da abubuwan da mutane ke zuwa sallah wada cikin shi tarkon marasa gaskiya Allah kar kariya
na gode Ali Hajiya me zaka faɗa daga ƙarshe
to ni abinda zan faɗi zuwa ga matasa zuwa ga al'umma mutane ka san mutuntinka asalinka kariyarka a gidanku ne wani bai kare ka a wani wuri yanzu in ka diba ko ina aka tai ana koro mutane in ka diba abin da aka Afrika ta kudu inda duk kantunan baki ne aka hokoshi aka wulakanta su alhali su yanda wani yace yace lokacin da mu muka zo muna aiki tukuru muna neman kuɗi ku kuna da yare da tabi muka yi arziki to yanzu kuma kun ga mun yi arziki kun kare yare da tabi kun zo kuna so yanzu kuma yi dana ku to ko ina aka in kadi ba su wani korar bishiya lokacin da aka yi korar mutane daga Ghana daga Najeriya mutane da ba san ba duku kaka ne zaka kai ka je ka nema a wani wuri ka dinki mai dukiya ka ana ka zo gida Allah horan mu da ma'adanin kalkashin kasa Allah ya horan mu da hilaye Allah horan mu da al'umma mai kuzari mai kare abin da ya rage gare mu aiki abin da ya rage gane mu aiki a gaskiya mafi yawa ba a san aiki in ka samu yanzu cikin gidan ku mutum 30 ne in mutum guda yana aiki sai a dogara gare shi kowa shi zai zura ma ido to kaga tahiya ba ta zuwa kowa ya zame mu botsare ayi aiki kowa hidda kanshi
nagode Hajiya to a duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai Hajiya Halima Salmai daya daga cikin shikashikan kungiyar nan da ke yaki da gallazawar da ake wa mata da yara kanana da kuma Ali na mai laya daya daga cikin matasan da suka saba zuwa wasu ƙasashen Afirka domin cin rani a madadin su da Nasiru Tankare da haɗa muna sauti ni Yusuf Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake cewa ku kasance lafiya.
To shirin dai na yau da gobe ne da aka saba saurari shirin matasa kuma kai tsaye ta waya muna tare da Farfesa Bube na Maiwa don jin yadda wannan magana take wurin masu fashin baki ko wanda suke kallon al'amuran safarin mutane da yadda suke ganin ya kamata a yi don magance wannan matsala gaba ɗaya daga bangaren al'umma da kuma gwamnati da makamantan irin wannan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barka da zuwa. Barka da zuwa.
Barka kuna lafiya.
Lafiya kala alhamdulillah.
Ya ayyuka.
Yaya ku kuma da kuke gudun hijira a can Amerika tunda kuma ai kuna cikin su.
Eh muna cikin gudun amma mun fito ba kunso ba abuhu ba.
Yo ita Zabiyar fa yo ni Zabiyar fa.
Wai akace to Zabiyar kuma fa to Zabiyar da kanta ta zo. To Farfesa yi mana fashin baki da farko ma menene za mutane kamata su gane bambancin maganar safara ta mutane maganar tafiya cirani da kamar yanzu yanda ka bada misali
tafiya ciran ta hanyar Libya
ko Libya kowa da ake shiga
akwai idan aka sai aka yi nazari wato cikin kasashen mu sun ba kasashen man ba na Sahel ko kuma in ce waɗanda ke cikin kamar waɗanda ba su cikin kurmi ko kasashen man Afrika gaba daya wato ana iya kasa irin wannan yanayin kashi uku na daya akwai masu tahiya da buƙatar ransu wato waɗanda suna neman suna da abin hannunsu amma suna neman su bunƙasa abin ya ƙara bunƙasuwa waɗannan sukan je kamar cin duniya kenan cin duniya ba wai ta jin daɗi ba a'a suna zuwa kamar yakin duniya kenan na su ƙarfafa abin da an nasu muna samun 'yan kasuwa da yawa waɗanda yau sai kaga suna da kamfani cikin ƙasashe kaza-kaza kuma suna ɗaukar mutane nan wajenmu suna zuwa suna musu aiki a can na ɗaya kenan. Na biyu akwai waɗanda ke zuwa kama cin rani ɗan zamani kaɗan lokaci ƙalilan wata shida wata bakwai wata tara sai su koma idan damana ta yi su je su yi aikin damana kuma in hawa yau aikin ya ƙare sai su dawo inda suka saba ko ku su hangi wani waje wannan ana samun shi yawanci shi duka kamar mutanen Niger suna zuwa Najeriya ne kamaru Sudan da sauransu zuwa kasashen Laraba da nan kasar yammacin Afirka tunda 'yan Niger su har yanzu da kansu bai waye ba da zuwa Turai haka nan kamar yadda ake ganin cikin sauran kasashe. Na uku shine cewa akwai kama masu ilimi waɗanda tun zamanin da kama kasashen mu suka cikin halin kaka nake yi ta cewa rashin aiki to sai kaga mutum ya je ya degree din shi idan ya dawo maimakon ya tsaya kashin wando a gida sai ya hangi kamar kasashen waje ya je ya ganin akwai sanyi wajen. Na ƙarshe shine kamar wa'anda ke zuwa a tilas wato ana kwataucin su yau idan aka ɗauka yawancin mutanen mu duka sai ka gansu an kama su ana kwataucin su kana saida su ɗan mata ne koko ƴan samari ne ƴan kanana kamar irin wannan Arshide Zoye da aka samu a ƙasar Chad inda aka kamu kamar mutanen ƙasar Turai da suna da wani kwandakwandon yara za su je da su Turai su je su saida wato ana kama mutane ana saida wannan shirhida kashi hudu suke idan aka tsaya aka yi nazari duk wannan me yake kawo haka matsala a cikin gida ko kuma wa'ansun dimbin kwadai amma duk matsala a cikin gida dai ta haka kawo da mutum ka tashi ka bar kasar ku ka je wata kasa neman ka gani ko abun zaka samu hasken shi me ya kawo matsala a cikin kasa a gare mu shine cewa kamar rishin fasali dai na kwarai wanda za ya sa kasashen mu su yunkuro idan suka yunkuro sai a samu halin kowa ya tsaya ya wadata a cikin kasa gwargwadon abin da shi an nashi sani ko kuma nashi iyawa ko wata tashi gwaninta duka dai sai yanayin wani tattalin aiki ne wani tattalin arziki ne wani kasuwanci ne duka abin ya tabarbare wato mutanen ba a tsaya ai hange a dawo na je uwar gida wadda ta yi magana salamatu ko Halima tace a koma ga noma ƙan Niger kin ba su ki noma ba to wani zamanin idan aka yi noman ne koma inda za a kamar a je a musu sakeli abin akwai wuya kai ka kayi abu amma ga yanan sai ka ga yana rubewa alal misali in aka je cikin hamada ta ƙasar Niger wato sai in doka kamar garin Tabalat in doka garin Gugaram garin Tiniya da sauransu a can cikin hamada cikin Ayer akan samu abinci inda ga yanan in be shi amma su ba su samu kamar a je a musu sakeli sai ka ga abincin na yana lalata alhali kuma cikin wasu bangare na Niger ana fama da yunwa ko kuma da karancin abinci to wannan yakan kawo cewa da ko an zauna a cikin gida ba wacce ka mutane su zauna ba lalle abin ta hudi gaskiya ne duk wanda yake so ya ci gaba a cikin duniyar nan kuma duk kasar ta ci gaba dole ila tilo sai ta yi kokowa ta kwana da yunwa yunwa kun ba wata kokowa ake yi da ita ba ta wata hanya illa hanyar noma da kiwo to idan muka mai da karhi ga wannan tana da gaskiya to amma yanayin ne ya zama to kamar maikantar namu tana da gaskiya tun zamanin kunta inda aka duka wani gandari namu da suka lalace tun zamanin nan kawai yanzu dai ko da demokrasiya ta shigo da waɗansu maikanta na ƙarshe komi sai ta barbare ta wannan fannin ɗazu nan ba da jimawa ba a gaban ƴan makaranta na ina faɗa musu ina ce musu in aka ɗauki ƙasar Isra'ilu hamada ce kamar yadda ba a zato ƙasar Isra'ilu don tsananin iliminsu da hawa yau jahari da suka je suka samu a ƙasashen duniya suka zo suka sa yanzu sai ka ga kamar ɗiyan itace na kurmi kaga suna ana yi cikin hamada na gaya musu na ce musu a jamhuriyar Niger a can garin Arlit ni can na yi zama akwai wani gandari da ake ce ma a Niger Rima Idro Agricol Darlit a Nida inda aka zo kamar kwatance ne za a yi ta wannan noman na cikin hamada to amma ko da su Faransa ka janye kawai shi kenan wannan abin sai ta barbare ya lalace wato abu da ya dawo cikin hannun mu baƙaƙe kawai sai ta tabarbare
to ga Maryam tana da tambaya kafin lokaci
ya nike cewa like in muka duba yadda bakin haure suke kwarara zuwa Turai ta hanyar Sahara wanda tafiya ne mai dimbin hadarra zaka ga yawanci mata ne yawanci suke fada suke haddasa cikin wannan ana kuma dawowa da su me ke jawo haka mutane sun ce talauci
wasu na cewa maganar talaucin matan ma kansu
yawanci ma a sakonnin mu talauci suka yi ta magana
to
tabbata tabba Hajiya yau idan aka tsaya aka diba ba wai ina dada ku bane ku mata ko ina zuga ku ne ku mata idan talauci ya kama kasa wa'anda ke shi ne cikin zuciyar su babu kamar mata saboda namiji ruga da gudu yake sai shi sai barki da tare da yaya kece ci da su kece ki je ki yo ita ce kece ki zo ki higo wannan ganyen ita ki zo ki dafa akan dare ki zo ki ba su saboda ya ruga da gudu ya barki da iyali kenan su sun yi kowa baki kuna bakin wake idan irin wannan abin ya faru yau shine ya samu gare mu wato cewa da su kankansu yau sun ga maimakon su bar mazan ma mazan su je can kasashen su je su yi kuɗi sai ka je ka yi aure a can ka zama na dindindin nan baya ka manta da shi wato gwandama su sun tashi da kansu sun je sun nemo abinda za su zo
to abinda za a yi Professor Abuba ne mawa dama akwai darasin da muka tsakalo za mu yi shi nan gaba akan maganar talaucin mata a kasashenmu in Allah ya so za mu dasa wannan magana a ciki da kai
insha Allah
mun gode kwarai
To kin ga dai kamar mun yi minti biyar.
Ai ga shi ne kan. Na so in ci kuma yanda ya wance rawa mutane ka zaka mata za su taka wajen gane irin waɗannan mutane da ake fataucin.
Muna binki bashi wannan tambaya
a gaskiya kan gaskiya sosai.
To zuka abada je.
Maryam Bashir Bugaji.
Safinatu Sada Sodengi.
Sai kuma wanda ta ba da umarnin shirin wato Julie Lazarus Gresham da kuma engineer mu ne Vasco Valerich sai Abdul Aziz Adili Turon da ya hada mu a Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairi mu tara gobe a cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share ba